بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعبد الله سبحانه وتعالى بيساك تعالى مؤمن سافيا من البركة إن شاء الله تعالى نر أصبر شابكم قواتن safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda daidai da 22 ga watan 1 lissafin miladiya 2011. Za mu tashi a karan ta littafin khutwatun ila sa'ada. Yau za mu tashi insha Allah kan mashaqqatul ghurba. Malamin yana magana ne dama kafin wani lokacin akan abin da ya shafi mutum ya bar garin su ya tafi neman ilimi. Yace firaqul watani azizul ala nafsi, mutum ya tafi ya bar kasar su, wato rabuwa da kasa. Al watan ana nufin kasar mutum, mahaifa, garin su, kasar su, inda yake ji da shi a matsayin nan ne aka haife shi, ko inda yake zaune da iyalinsa. To wannan rabuwa da wannan guri din azizun ala nafsi abu ne wanda yake mai girma sosai akan ran mutum. Aziz ana nufin mai wahala, ma'ana da wahala ake yin sa. Lafazin aziz yana zuwa da ma'anoni da yawa. Aziz mabuwayi dangane da Allah madaukaki, ko kuma aziz abin da yake abu da kake son sa matukar so. Kamar mutum zaka je na cewa waladil aziz, ya dan dana, ko kuma aziz a matsayin abin da yake da wahalar samu saboda kankantar sa, ba a samun sa da yawa, ko kuma aziz abin da yake da nauyi akan zuciyar mutum. To wannan shine wanda yake nufi. Thaqilun ala tibai, kuma abu ne mai nauyi akan dabi'ar mutum. Mutum yakan samu a dabi'ar sa da wahala ya tashi ya bar garin su ya tafi wani gari, saboda ya tatallaba dalika ila barin iyali. Abin yana jawo masa lalle sai ya bar iyalinsa, ya bar ƴaƴansa, wanda kuma shi ke kula da gudanar da rayuwarsu gurgudan yadda dai dan adam ke daukan nauyin iyali. Walamma ukhrijan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min makkah, lokacin da aka fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka, nazara ilaiha, abin da zai nuna maka muhimmancin garin mutum da yadda yake ji da shi. Da annabi sallallahu alaihi wasallam aka fidda shi daga Makka zai tafi Madina hijira, nazara ilaiha, sai da ya juyo bayan ya fita daga Makka, sai ya juyo kalli Makka. Shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi innaki la khairu ardillahi, yace wallahi na rantsa da Allah ke garin Makka, wannan gari na Makka, wato wannan gari shine khairu ardillahi, fiyayyen kasar Allah, ma'ana a kasar Allah ba garin da ya kai maka daraja, wannan da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ahabbu ardillahi ila Allah, kuma ke ce kasar da Allah ya fi so a duk duniya, duk wata kasa, to Allah ne Makka ita ce wanda Allah madaukaki ya fi so. Sai ce wa laula anni ukhrijtu minki, yace wallahi ba dan ni fitar da ni akai daga cikinki ba, ke Makka ma kharashtu, yace wallahi ba dan fita ba. Haka ya ga garin Makka lokacin da zai fita. Kun ga wannan shine nasi na kurukuru cewa Makka ita ce sama da kowanne gari, yawa hatta Madina, hatta kowanne gari kuma wanda ba shi din ba. Wannan daga wurin ku ne ko yawa? Don haka Makka ita ce fiyayyen wurin da Allah madaukaki ya fi so, kuma wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya fi son shi. Ba maimakon a gyara ba zai gyaru ba? To, ayi, mu ci gaba ne. don haka wannan kun ga abin da ke nuna matukar yadda garin mutum yake da girma kenan a zuciyarsa. Amma wannan kuma don fadakarwa baya sa mutum ya zama saboda gari din nan da aka haife shi, don an haife shi a gari kaza ya zama yana in ba irin Makka din ba da yake kun ga mahabbar Makka, san Makka tana da dalili na shari'a ko, tunda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana. Amma wani garin da ba a sa masa irin wannan falalar ba, ba zai sami falala irin ta Makka ba. Haka nan kuma baya cikin abin da ya dace mutum ya rika gaba da wani saboda kawai ba dan garin su bane, wannan a shar'ance babu shi. Kuma wannan al'ada ce ta jahiliya ta rashin sanin addini, tun ce wannan dan gari kaza ne don haka ba ruwana da shi, wannan ma dan gari kaza ne ba ruwana da shi, wannan duk ba cikin abin da musulunci yazo da shi. Kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam din ba haka yi ba, har wata ran ana tafiya yaki tare da sahabbai sai wani abu ya dan faru na rashin jituwa tsakanin al-ansar da kuma muhajiru, har ɗaya daga cikin ansar ya daga sauti ya lal ansar, ya ƴan uwana ansar, ma'ana a zo a taimaka masa, za a yi fada da shi da wani wanda yake mutum muhajir. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tsawa yace yanzu wannan abun za ku rika yi tun ma ina da rai, yace dan haka wani abu ne, yace inna hala muntina, yace wani abu ne mai doyi mai wari, ace ana wato kabilanci, wanda ce dan kabila kaza ne, dan an haife shi a gari kaza ko kuma garin su yafi kowanne gari, duk wannan jahiliya ce. Amma garin da ya samu nassi daga Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen falalarsa kamar Makka, to wannan a shar'ance dole ne san wannan gari. Wannan baya nufin karka so garinku, in an yi kungiya ta ci gaban gari karka yi, a'a ba haka ake nufi ba. Amma ya zama cewa kana dora wala'i da bara'i akan wannan abun, kana san mutun ne dan dan garinku, kana kin sa dan ba dan garinku bane, to wannan shi ake hana, ba addini bane wannan. Abinda zai sa ka so mutun musulunci, abinda zai sa ka ki shi rashin musulunci, yawa, amma ba dan bambancin gari ba, wannan baya cikin abinda addini ya zo da shi. To shine malami ya ci gaba ya ce wa qad la qafu hulul ulama'i, bajiman malamai, manya-manyan malamai kenan, nan ce fuhul jam'in fahal, fahal shine abinda Bahaushe karatun zauri ake cewa karo, wato kamar cikin dabbobi wanda ake dauka ya rika yin barbara ga sauran, ma'ana namijin mai karfi wanda shine a garke ake ji da shi don wannan. To ana amfani kuma da lafazin nuna mutum babban mutum ne a fagen da yake, nan ce fuhulul ulama'i, wato manya-manyan malamai, wato laqa, su waɗannan mutane sun haɗu da fil gurbati malaqu, sun haɗu da abin da suka haɗu da shi wato na wahala. Walam yuthnihim dhalika an muwasalati talab alilmi, amma duk da haka wannan wahalhalun da suka sha neman akan hanyar neman ilimi ba su sa sun tauye daga neman ilimin ba, wannan wahalhalun ba su hana su neman ilimin ba. Wani abin in ka ji sai kai mamaki ka ce kaman ƙarya, a yanzu ba zai yiwu ba, kun ba aka samu mutumin ma da zai jure maka irin wannan wato wahalar a neman ilimi ba. Allahumma illa man rahimahullah. Yace fal Imam Ahmad, ga misalai nan zai kawo mana guda biyu haka ko uku. Yace al Imam Ahmad bin Hanbal, mun dai san wane ne al Imam Ahmad bin Hanbal, wanda ake dangana nasabar mazhabar al Hanbaliya gare shi. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ya rasu hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 241. Shi wannan al-Imam Ahmad lamma kharaja ila Abdul Razzaq As-San'ani, lokacin da ya tafi wurin Abdul Razzaq As-San'ani a Yemen, fil Yemen, Abdul Razzaq As-San'ani shine babban malamin Yemen a zamanin sa, shekara 220 shi kuma ya rasu, babban malamin sa ne, malamin Imam Ahmad ne, kuma babban malamin hadisi ne, yana da al-Musannaf, wani littafi ne shi kuma da ya tara asar, nan ce asar ana nufin maganganu na sahabbai da tabi'ai a babi daban-daban na harkar addini, ya tara su wuri guda. Musannaf manya guda biyu dai da ɗaliban ilimi suka sani, akwai Musannaf na Abdurrazzaq shine wannan As-San'ani, akwai kuma Musannaf na Ibn Abi Shayba. To wannan na mai Musannaf na farko shi Abdurrazzaq As-San'ani mutumin Yemen, shi ake nufi mutumin Sana'a. Sana'a ita ce asimar Yemen, wato headquarter Yemen har zuwa yanzu. To lokacin da ya tafi neman ilimi wurin Abdurrazzaq Sana'ani zai je ya dauko karatu, in qata'at bihi nafaqatu, sai guzulin sa ya kare, fa akra nafsuhu, sai bada hayar kansa, shine akra nafsuhu ai ajjaraha. Sai wannan malamin sai sa tsakanin bayna kausain sai fassara mana larabcin da ake amfani da shi a zamanin yanzu, ma'ana ya bada kansa haya, ala jalalati qadrihi, duk da darajar sa da girman sa, shine ma'anan ala jalalati qadrihi, duk da girman sa wa ilmihi, da ilimin sa, sai bada wato hayar kansa, min ba'dil hammalin, ga wasu yan dako, wasu mutane masu dora mutun kaya ya je ya kai musu wani wuri, ma'ana kenan yayi dako ila an wafa Sana'a, har ya kai ga Sana'a. Ku duba babban malami irin wannan, a guzun da guzun sai kare, sai shiga dako saboda ya samu abin da zai ci akan hanyar tafiyar sa zuwa Sana'a. Wa qad kana ashabuhu, abokan tafiyarsa, aradu alaihi almuwasata, sun yi masa tayin cewa ko su dan taimaka masa ne, shine ma'anan aradu, suka yi masa tayin, almuwasa shine taimako, su bashi taimako mana, su suna da shi, suka ce ba ma baka kaza ba. Falam yaqbal min ahadin shay'an, amma shi bai karbi komai daga gunkowa ba, sai ce a'a shi dai a yi masa wata baiwa da nan gaba za a yi masa gori baya so, a bar shi yayi aiki da kansa ya samu kudin da zai ci abinci a hanyar tafiyarsa ta neman ilimi. Wannan Ibn al-Jawzi ya kawo wannan a cikin Manaqib al-Imam Ahmad, littafi ne ya rubuta shi nan sa Manaqib al-Imam Ahmad, wato falalolin Imam Ahmad bin Hanbal. Har yanzu warahan al-Imam Ahmad na'lahu, a wata tafiyar shi ma dai zuwa Yemen din, ya bada jinginar takalminsa, takalmi sai cire shi ya bayar jingina, inda khabbazin, a wurin wani mai biredi, ala ta'amin akhadahu minhu, bisa wani abinci da ya karba a gunsa, ya bashi abinci shi kuma ya bashi takalmin sai ya ce gashi sai ran da na dawo ma da shi, inda khurujihi min al-Yaman, wannan kuma lokacin da zai fita daga Yemen ne, da zai fita daga Yemen bayan ya zo ya dauki hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rike su yayi karatu a wurin malamin sa, to zai tafi kuma babu kudin tafiya, kuma wato tafiya a irin wancan zamani da mutane sun santa yanzu da za su yi mamaki ma da dan adam zai iya yin ta, tafiya ce a Sahara. A Saharan nan ba mota, wani ba zancen mota dama, laƙumi ba kowa ke da shi ba, wani ma a kafa zai tafi, in kai sa'a ka sami wani mai laƙumin ya dauke ka ka biya shi, to in ba ka da shi fa sai kai masa aiki, sai ya zama cewa ladan aikin nan naka shine kudin motar da zaka bashi, kamar zamu ce yanzu kudin mota, saboda ya samu yayi wannan tafiya, kuma babu tabbas cewa ba za ku haɗe da yan fashi ba duk a wannan lokaci. Kuma ku duba tafiya irin ta Sahara a tsakiyar rana, duba zafin rana irin namu nan ma fake ne, mu sahel inda yake wani lokacin akwai ga ruwan damuna, wani lokacin kuma babu ruwan damuna, amma kaga ka dauki kayan irin arewa din nan sosai, ka shiga inda babu sanyi, babu kuma ruwan sama sosai, tsananin rana ne, wanda dai je ga Makka da Madina ya san irin wato koduwar da ake in ana zafin rana, to balle ka shiga cikin irin wannan Sahara ta Yemen, tsakanin Yemen fa yanzu da kasar Saudi Arabia akwai boda mai tsawon kilomita 1000, duk Sahara ce kilomita 1000 a yanzu tsakanin su, boda ce wannan fadin ta kilomita 1000, ba komai ko bishiya ba ka samu ba sai jefi. To kaga a ce tsakanin wannan mutum ya taho daga Makka ya zo Madina ya koma, duk saboda neman ilimi, kuma ilimin da muka samu yanzu mu ne kokarin mu karanta shi ma abin ya gagara, ba zancen wai mu haddace shi ba. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, musnad dinsa ya fi kowane musnad girma, mun san musnad ne, musnad shine littafin da aka tara shi akan tsarin hadisai gwargwadon sahabi. Me yake nufi, ko in ce me nake nufi da nan, littafin nasa haka ya tsara shi hadithan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya tara ba irin yadda bukhari yayi ba bukhari su muslim su abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah su sun kakkasa nasu hadithan ne gurgudan babi babi sai babun sallah babun tsarki babun azumi babun zakka babun haji haka haka sai suka tara hadith duk hadithin da yake alaka da tsarki sai su kawo shi a gun tsarki sai ce haddathana wani 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 har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mun sani ko yawa shi kuma musnad shine nasu hadithan sai ya tara su gurgudan sahabi sai ce hadithan abubakar radiyallahu anhu ba ruwansa ko ababun tsarki ko ababun haji ko ababun mai sai tara su guda hadithan umar shi ma sai tara su guda hadithan Uthman wuri daya hadithan Ali wuri daya sai da ya gama da su hudun nan sai kuma shiga sauran hadithan sauran sahabbai daga cikin guda goma nan da aka yi bushara da aljanna ya kawo guda shidan sannan kuma shiga sauran sahabbai to haka ya tara musnad shi in ka ji an ce musnad to abin da ake nufi da shi kenan ko da ba na Imam Ahmad din ba ina fata mun gane wannan to Ibn Kathir yana cewa wannan littafin na musnad da Imam Ahmad ya je tattaro waɗannan hadisai gun su Abdurrazzaq As-San'ani da sauran malamai nasa da ya tattaro hadisi ya kai 40,000 a ciki hadisi ana nufin riwaya riwaya isnadi isnadi zaka iya samun mawdu'in ya yayi tashabuhi ya hadu ma'ana abin da aka yi magana akan sa iri ɗaya ne da wancan da wannan amma dai isnadi isnadi 40,000 kuma wannan isnadin 40,000 din nan akwai malamai da suka zo daga baya mutum biyu da aka tabbatar da cewa sun haddace su gaba ɗaya haddacewa zai gaya maka gaba ɗayan hadisan cikin wato musnad na Imam Ahmad sune da Ibn Kathir da malamin sa Ibn Taymiyyah gaba ɗayan wannan hadisan shi yasa ga Ibn Taymiyyah yana magana akan hadisai mafi yawan su za ka ga riwayar Imam Ahmad ko lafazin da zaka gani in kana karantawa da zaka yi muqarana ko ga wanda ya haddace daga Bukhari ne ko kuma mafi yawan su kaga cewa daga Musnad na Imam Ahmad yake kawo su saboda a kansa yake gaba ɗayan sa ku duba hukumi isnadi 40,000 bulugul marami hadisi ne a ciki 1,000 da wani abu ko 2 ko to amma zaka ga cewa mutum ne suka haddace wannan ballantana sai mutum ya haddace wato hadisai 40,000 kun ga ashe kenan malaman nan hakika ba zama suka yi suna wasa da cin dunduniyar juna da gulma da giba da zancen abubuwa dai wanda mutum zai ta kai cin ilimin halin da muke ciki Allah dai kyauta yace wa qala al-hafiz ibn kathir hafiz ibn kathir din ne da muke magana akan sa wa huwa yatahaddathu an ash-shada'id allati laqiha al-imam ahmad yana magana akan وهلهلن الامام احمد يشاء خلال رحلته الى اليمن لوكشن ده يتفي نن زوا يمن واقامته فيه ده كما زمان ده يي يمن دين لتحصيل العلم والحديث دن نيمن ده تتر علمي ده كما حديثي قال سيتي وسرقت ثيابه ان ساتي وامام احمد كايانسا جبا ده وترن يانا تفيا سي اكا ساتي مر كايا كايانسا وا اكي نفي تفافي كما كون سا لوكشن با وني تفافي سكي دشي ده يوا masakar ma babu yawa ballantana a ce ga in ba ma masaka ce irin tamu ta yanzu lokaci guda an yi dubban kaya a lokaci guda ba saka ce ta hannu mafi yawa da ake to dan abin da ke tafi da shi da yake rike da shi yasa yake suturce al'aurarsa da shi sai aka zo aka sace a Yaman ko ga barawa dai ko ina akwai shi kuma tuntuni fa jalasa fi baitihi ورد عليه الباب ابن كثير يقول والله امام احمد حكى يزونا اجدنسا يرفع قوفا ما زي يي فتا با لا اله الا الله كدو wannan irin babban malami da irin ilimin da ya tara amma a ce wataran ba komai a jikin sa ya rufe kofa saboda kada ya fito a gani shi haka tsirara ya zauna a cikin daki wa faqadahu ashabuhu abokansa abokan karatu da ake zuwa makaranta tare suka neme shi suka rasa ina imam ahmad yi فجاءوا اليه فسالوه sai suka zo dakin sa tun da ma lokacin da ba aure ma ake ba lokacin tunda mai irin wannan tafiyar haka yake tun ana samartaka ake yawo zaka ji mutun shekara 18 aka fita ana wannan yawo kuma sai ka ji mutun ya kai shekara 70 to sai an kai wajen 50 ne ma wasu suke fara su yi zancen aure ko 40 da wani abu bayan an gama zama malaman kaf sai kuma a zancen ya za a zauna a duniyar a nutsu sai a ba wasu ilimi don haka suka zo kamar kace sai suka zo shagon nasa ko ba haka muke cewa ba yanzu yawa fa faqadahu ashabuhu faja'u ilayhi fasaluhu fa akhbarahum sai ya ba su labari yace ai kun ji ga halin da nake ciki yau fa ba kanta ba magana kayan ma da zan sa gashi an dauke fa aradu alayhi dhahaban sai suka ce to ga zinare ko mu baka man dan aje a samu sai tufa zaka sa falam yaqbalu sai bai karba bai ce shi ba ya san a ba shi kyauta saboda kar ai masa gori yawa ku duba izza ta dan adam shi yasa in mutum yana son ya yi mutunci ya daraja to dama ya tsabtace kansa daga abun hannun mutane to Allah madaukaki sai ga ya daukaka shi mutane gaba ɗaya dole su daukaka shi tilas din su ba yadda za su ban zo na roƙa ba ban ce ka bani ba ka ban din mana sai a bar abinka Allah ya saka da alheri ba dan wulakanci ba amma kawai saboda kare mutuncin kai ne shine ma'ana fa akhbarahum fa aradu alayhi dhahaban fa lam yaqbalhu wa lam ya'khudh minhum illa dinaran wahid yace sai dinari dai kawai zai iya karba shi ma dan larurar ya fidda kansa daga wannan hali da ya shiga in aka ce dhahab zinare to shi din kuma in aka gutsura shi yankin sa kamar misali yanzu kace a baka naira 1000 sai ce a'a shi a bashi iya naira 100 da za ta saya masa wandan da zai sa misali ko rigar ko mayafin da zai iya lullube jikinsa da shi saboda imana ya karbi iya abin da zai fidda shi daga lurura ba so yake tare abin duniyar ba in kai ne saboda Allah ya zaka yi Allahu musta'an dinarar wahida yace shi ma kuma ba kyauta ba fa shi dinare ɗayan da ya karba ba kyauta ba sai ce liyaktuba lahum bihi dan yi musu rubutu domin a lokacin akwai abin da ya shahara in mutum ya iya rubutu to sai ya bude shago in aka samu littafi da babu shi duk a garin sai mutum ɗaya ya tafi ya ji ya samu littafi sai ya kawo sai ce to mun ba samu littafi kaza sai a yi tallan sakagun ɗaliban ilimi kowa sai zo ya kawo kuɗinsa sai a kwafa masa to shi mai shagon aikinsa kenan su ake ce ma nusaku nusaku shi ne masu kwafi yawa aikinsa kenan kullum alƙalami sai ta rubutu duk littafi za a kawo masa sai su kwafe shi sai ka ba su kuɗi sai su baka naka saboda babu matsaba'a da za a ce a buga kowa ya je kasuwa ya saya a'a sai ka zo shagon su yi wannan nasaf ɗin sai rubuta maka to sai Imam Ahmad ya karbi wannan dinar ɗayan dan yi musu rubutu ne ya rubuta musu wani littafi da ba su da shi amma kyautar da ya sai ya karba ya ki ya dora kansa ko ya sa kansa a ƙasar su wannan dama kun ga fassara ce ta da'iman dan san da muke din nan al-yadu al-ulya ko خير من اليد السفلى يوم اليد العليا هنن نن دكي با متو هذا النبي صلى الله عليه وسلم هنن نن دكي بايروا خير من اليد السفلى تو يافي هنن نن دكي كربا كو احسيان كاغا غاشي دكي ان ذا ابار ذا ما هكا اكي كاي كوما ذا كربا كاي ني هكا ده هكا كاي ني ا قسا تو متين يا كاوشي مقسقنشي ا متينشي ني سي سوساي زي سامو كوما ده درجه ا ورين الله كوما اغون متاني yawa dan mafi yawa mutane dama suna girmama mutum ne gurgudan kwadayinsa ko rashin kwadayinsa da abin da ke hannunsa saboda dan adam shi Allah yayi masa dabi'a ta shuhi shuhi shine kokarin ya kare kansa ai kare abin da ya mallaka ka bashi shi kuma ba zai baka ba shi dai a bashi to duk mutumin da ke da wannan zaka ga cewa ba hanyar da zaka jarrabi zuciyarsa irin ka biyo masa ta hanyar abin da yake ya mallaka din nan to kana san mutunci rabu da kayansa sai kai mutunci a gurin sa yaga baka taba zuwa gurin sa kace kana roƙon wani abu ba kuma ku duba ku gani da mai mulki da mai kuɗi da wanda dai Allah hore ya masa wani abu da zai iya bayarwa duk lokacin da aka ce wani idan ya zo gurin sa ba abin da yake so sai a bashi abin da zai wani abu za ka cewa bashi da mutunci an taba hira da wani bawon Allah ina ji mai wuce sati yake ban labari an taba wani gwamna a wata jiha wanda yake ba musulmi ba da ya gwamna lokacin soja da zai tafi shine wasu suke hira da shi suke cewa a garin nan me zaka iya tunawa na abin da ka gani na misalin rayuwar mutane yace shi ya zo da girmama mutanen nan arewacin Najeriya da dabi'ar su da yadda suke riko da al'adunsu da addininsu yace amma da zai tafi dinnan yace sai ya samu cewa zuciyarsa ba yadda ya tsammanin haka suke ba, yace babu wani babban mutum a garin da ya zo gabana wata rana a shekara ya kai 3 or 4 da yayi a matsayin gwamna, yace babu babba da ya taba shiga gare ni dan yayi min magana akan wani abu da ya damu talaka bari ai musu wani abu, amma kuma kullum sai na samu irin su shigo, yace duk wanda ya zo to ko zancen kwangila ne ko zancen dansa akai shi wani wuri ko zancen wani abu da wanda shi ya damu kansa. Kun ga wannan yana bada labari ne bayan ya gama ko da yadda mutanen suke, kuma haka din ake da wahala ka ga wanda zai samu damar ya je a ce yau ya zo ko nasiha ya zo yi tsakani da Allah kuma cikin natsuwa zai bada shawara ga yadda za a yi a fita daga wata damuwa. Kowa abin da ya dame shi shine me zai samu, me zai samu kuma me zai samu, shi yasa sai ya zama cewa mutane ba sa mutunci a tsakaninsu da juna, kuma kauna ta tsakani da Allah sai ka neme ta ka rasa, kowa kawai yadda zai sami abin duniya to Allah ya kyauta. To shine sai ke cewa ai akhadha dinara ala an yakuna ujratan lima yansakhuhu lahu min alkutubi, ya karbi wannan dinarin dan ya zama masa shine ladan akan abin da zai rubuta musu na littafai. Fa kataba lahum bil ajri rahimahullahu, sai ya rubuta musu dan wato da lada a matsayin kwadago, Allah ya ji kansa. Wal imam al-Bukhari, ga al-Imam al-Bukhari Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Ju'fi البخاري في الغربة شما وتنين تكيم باقونتا او نقلي نيمان علمي لا يجد ما يستر به أورته شما يلسى ابن ذي سترس الأورس دشي امام البخاري لمكي كرن تاواس رواه البخاري ان يوه وانا متانيني متانيني نألا ابن ذي نونا مكاكي ننككا لإلن يد سكرا يوكاكي كاي دسكيا فا دوني انن اسيشي الميشي ashe shirme shi ba wani abu bace, inda waɗannan bayan Allah da suka yi wa Allah irin wannan aiki na taimakon addininsa ga irin yadda suka rayu cikin wahala, kuma duk da haka ga sun insha Allah suna cikin rahamar Allah a aljanna bi idnillahi ta'ala, haka muke musu fata. To nan ne ashe duniyar nan ba wani abu bace, da wani abu ce da an hana su, da an ba su ita da yawa, da an hana kuma kafirai masu saban Allah subhanahu wa ta'ala, amma sai ga kafiri an bashi yana walwalarsa, musulmi yana cikin talauci, duk waɗannan abubuwan ba abin mamaki ba don Allah maɗaukaki bai ɗauki duniyar da wata ƙima ba. Yawwa, shi yasa in ka nemi duniyar ya zama kullum ita ce gabanka, sai ga Allah maɗaukaki ya barka da ita, kuma kai ta shan wahala kai ta shan wahala, sai ya zama cewa an barka zuwa ga abu biyu ne, al-asbabud dunyawiyya, sabubban duniya da dabararka da iya makircinka da iya tunani da wayanka, shi za a barka da shi, ko kuma ya zama cewa Allah maɗaukaki ya tarfa wa garinka nono kai sa'a ka samu, sai ga wani yayi wahalar yayi wahalar yayi wahalar ku bai samu ba kuma da zafin neman. Wannan ba a cewa mutum ya zauna fa baya neman abin da zai ci, ai yanzu da muke da damar yin ayyuka da yawa fiye da na zamanin irin waɗannan bayan Allah da ake faɗa, ai kaga mutum ya zauna kuma a matsayin rago ba shi da aikin yi, shi kuma wannan shi ma an hana shi, karka sai a to ai abin da ake nufi mutum ya koma ya samu wata bukka a bayan gari ya ta rubutu littafi ya ta karatu ba zai ci abinci ba, ba zai a'a wannan sufancin ba shi aka ce kai ba, ka nemi abin da zaka ci, ka'idarsa shine ka nemi halal, karka zauna kuma cikin wulakanci, domin in ka zauna baka nemi abin da ka ci ba to zaka fuka wulakanta, domin dole ne ka ci, dole ne ka sa tufa, dole ne ka yi ƴaƴanka, kuma gashi kowa na son ya aure, tunda ko zaka haihu to zaka nemi abin da zaka kula da dan nan da ka haifa, to wannan zai tilasta maka, dole ka nemi abin ka na halal. Yawa, kada mutum ya fahimci cewa so ake mutum shi ma ya koma rayuwa irin wancan, kada ya nemi abin da zai ci, ba haka ake nufi ba. Su ma da suna da sana'o'i, ai zaka ji da yawansu suna da sana'a. Yawwa, wannan ce alhammal, wannan a ce masa mai gini, wannan a ce masa mai kaza, wannan a ce sana'o'i iri-iri, mai gyara kayan wannan, mai ɗaukar wannan, mai ɗaukar wannan, duka akwai, don haka dole ne mutum ya samu abin da zai kada ya bar rayuwarsa cikin kaskanci. Al-Imam al-Bukhari ana ba mu labarinsa cewa shi ma wata nan bai samu abin da zai sitirce al'aurarsa da shi ba. Wa haka al-Khatib al-Baghdadi ya ba mu hikayar ya hakaito a cikin tarihu Baghdad. Abubakar al-Khatib al-Baghdadi shi ma babban malami ne, daga cikin malamai yana da littafi kuma ina ta gwamna bani su ko yana da littafi sunansa Tarihu Baghdad mujalladi 12 ne ya bada labarin garin Baghdad da tarihin kafashi da kofofin garin da suwaye a ciki da duk wani malami da ya taba shiga garin ya bada ilimi ko ya dauki ilimi to ya bada labarin sa a ciki sunansa wane an haife shi a gari kaza ya zo rana kaza ya sauka a gidan wane wane ne ya kawo masa abincin farko ma da ya fara ci ya auri wance a garin kuma ya haifi aya kaza an yi karatu da shi ya dauki da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza duk agun wane ya karanta duk wannan haka zaka samu an faɗe shi da tafsiri shi nake fatan ɗaliban ilimi da Allah hore musu iya karatu su samu ilimin waɗannan littafai su rika karantawa za a samu ladabi yawa za su san kimar ilimin cewa ba haka kawai fa aka same shi ba kuma za su kimanta yadda malamai suka tattara wannan ilimi din su ga wahalar da suka sha dan wannan abin da malamin ya faɗa wallahi dan kadan ne sosai a cikin kissoshin da za su baka mamaki kuma su saka kimanta malamin karantawa akwai malam az-zahabi Muhammad bin Ahmad bin Uthman az-zahabi yana da littafin siru alamin nubala wannan littafin Allah madauki ya hore wa ban Allah dama dadi salikar rubutu in yana rubuta kana karantawa abin akwai dadin karantawa to yana ya iya sa wannan kissoshin a surar da za ta maka tasiri a zuciya in dalibin ilimi ya samu damar karanta wani abu na wannan littafin zai fa'idanta kwarai da gaske mujalladi 24 ko da 4 sannan daga baya wasu suka fito ya kai da yanzu da 7 mujalladi 27 yawa duka irin wannan kissoshi da tarihin malamai da kuma sirarsu ne da yadda suka rayu irin waɗannan abubuwan suna raƙaƙa mutum zuciyarsa ya zama cewa zuciyarka ta yi taushi ka rage zafin zuciya ta rage maka girman kai ko a babin neman ilimin ne ka ji cewa fa baka fara komai ba ma baka san komai ba ya dan sa maka tawazu'u cewa to lalle ashe aikin nan babba ne mai wahala ne waɗannan abubuwan suna taimakawa ɗalibin ilimi ya sami wato daidaituwa wajen irin abin da zai rika hanga a zuciyarsa da kuma yadda zai mu'amala da mutane Allah madauki ya tsarkake mana zukatanmu yace fi tarjamatul imam al-bukhari qala shi al-khatib al-baghdadi wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 463 yana cewa qala umar ibn hafs al-ashqar umar ibn hafs al-ashqar yana cewa innahum faqadu al-bukhariya ayyaman wataran sun nemi al-imam bukhari kwana da kwanaki suka rasa shi ina bukhari aka neme shi ba a samu ba min kitabati al-hadith bil basrati domin rubuta hadisi a basra suka neme shi a basra ba same shi ba qala fa talabnahu sai ce muka yi ta bincike muka neme shi fa wajadnahu fi baitin wa huwa uryan yace sai muka same shi a wani gida kuma tsirara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba fa saboda tabin hankali ba kada wani ya kai shi wannan gefe وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء duk abin da ke tare da shi na kudi na abin da zai ci ko abin da zai sutura da shi babu duk ya kare fajtama'na wajama'na lahu ad-darahima muka taru muka ce to mu taimaka masa mu hada masa kudi hatta ashtarayna lahu thawban har muka saya masa wata tufa wa kasawnahu muka tufatar da shi ثم اندفع معنا sannan sai tafi tare da mu fi kitabatul hadisi aka je aka ci gaba da rubuta hadisi aikin su kenan kullum me za a yi ina ilimi ina za a rubuta me za a yi yanzu kun taba jin wani duk wahalar da ya sha ta ilimi ya shiga irin wannan hali sai abinda zai sa a jikin sa babu kun ga ashe kai da Allah madauki ya maka ni'ima ba a irin wancan zamanin ba to ya kamata a ce aikinka kuma wajen rubuta hadisin wajen karanta hadisin wajen zuwa gun karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya fi irin wannan himma ya kamata domin ka samu halin da su ba su samu ba domin yanzu mu zo mu zauna kawai mu ji hadisin wahala ne ballantana mutum ya fara sa ranar da zai zo gun malami ya ajiye wani abu na bangaren aikinsa ko da ranar hutunsa ne in ma'aikacin ofis ne asabar da lahadin nan da ba aiki ya ware ranar da zai je ya matsa ya samu wani ya ilmantar da shi wani abu ku duba ku ga su waɗancan bayan Allah ni abin da ke so mu rika kallo shi ne tattara mana abin da suka tattaro sun tattaro mana ne abin da shafi ilimin addinin gaba ɗayansa don mu samu mu
mu yanzu abinda zaka nema ka tattara na ilimi na fardu ainin ka kawai shi fa mun kasa yin sa, mun san fardu aini ai yadda mutum zai tsarki Allah zai tambaye shi me yasa bai tsarki ba, yadda zai sallah Allah zai tambaye shi me yasa bai sallah ba, in bai yi mai kyau ba ko, to wannan ilimin fa da yake tilas ne akan ka wajibi shi kansa ma malima, sai ka zauna mutum bai san komai ba, ba shi da ilimin, ba shi da karatun, amma kuma ku duba ku gani alwala ba shi da ilimin ta, ba zai haddace maka hadisi mai kyau guda uku a babin alwala ba, ba zai haddace maka hadisi mai kyau guda uku a babin sallah ba, amma kuma in ana hirar addini zai sa baki har yayi fatawa har ya fidda wani daga cikin addinin musulunci. Wannan shi muke so mu ji tsoron irin abubuwan da mutane suke aikatawa. Mutum bai san komai ba, amma yanzu nan in aka zo babin addini shi komai ya sani, ya sa wannan ya faɗi wannan ya rusa wannan ya ce duk kowa shi me yake yi bai fahimci komai ba sai shi, amma kuma ilimi kuma a babin addini nake magana fa ba a babin duniya ba, a babin duniya da ma rabu da shi, kaga mutum ya shigo cikin harkar addini a ce malamai ne suka ce kaza sun ce kada Allah rabu da su, kuma a cikin addinin da a ce a wani abu ne na duniya a shi abinda suka faɗa zai rusa ce wannan san zuciyar su, kuma bai karanta komai ba abinda zai iya koya mutane, ba shi kansa bai san abinda zai bautawa Allah da shi ba, ya zauna ya karatun yaki. Da haka ya kamata ɗaliban ilimi musamman masu zuwa wurin karatu don Allah a gyara zuciya, yawa mutum ya bar kansa a matsayin da Allah maɗaukaki ya aje shi, kuma a nemi ilimi, ilimin faɗi ne da shi, yawa ilimin faɗi ne da shi, ba abu ne mai sauƙi kawai ka zo ka ce wane ya faɗi kaza kai da Allah rubuci ƙarya ce, kuma a harkar addini harkar da kai baka karanta ba, wane ne zai iya zuwa gaban likita shi bai karanta likita ba, bai taɓa zuwa inda harkar koyan likita take ba, likita ya bada fatawar gashi abu kaza shi ne daidai, magani kaza shi za a sha a ciwo kaza, yana karanta takardar cika da Allah ƙarya yake wannan bai sani ba, kaza za ka je ka saya ka sha, a ya kamata ka mare shi ko ba haka ba, domin zai kai ka ga halaka ne in ka je ka sha nasa maganin, me zai faru ba cuta ba ce, to dan me a harkar addini kowa sai ɗauke ta araha haka kawai, duk abinda aka ce an faɗa malami ne ya faɗa ga hukunci, ba magancan wani zai faɗa da bakinsa ba, ya karanta maka daga littafi ya gaya maka mazhabar malamai ga yadda sahabbai suka rayu ga yadda tabi'ai suka rayu, sai a ce maka a san zuciya ne, kuma ba kai ka karanta wannan gun ba, da haka ya kamata duk Allah ɗaliban ilimi a daidaita zuciya, yawa a daidaita zuciya ai haƙuri, yawa sai an yi haƙuri ake samun abin da ake samu, yawa amma mutum ya kai kansa inda ba gunsa bane to gaskiya bai kyauta ma kansa ba, Allah maɗauki ya kyauta. Yace bal kana ya'kulu min al-ard, yace kai Imam al-Bukhari ya kasance wallahi ya kanci abin da ya samu daga ƙasa, ƙasa wato ciyawa, ya yagi ciyawa yace saboda yunwa, Bukhari yayi wannan saboda ya rayu ya rubuta mutane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wa ma indahu ma yastari bihi ta'aman, ba shi da kuban da zai je yace abin yace abinci yace, kuma su ba za su je su yi roƙo ba, wannan shine bambanci su da mu, yanzu muku duba irin yadda Allah maɗauki ya dora wa Bahaushe musamman, duk duniya ba mai zuciya matacciya irin Bahaushe, sai ka fita zaka gani da ka san al'ummar duniya zaka gaskata abin da nake faɗa, mu kawai shi Bahaushe ya sa wani da ya bashi kullum wani ya bashi, amma yayi aikin da zai samu wani abu shi ba zai ba, kawai shi dai ya zauna a gida har ma fada zai rika yi shi ga shi yadda yake, amma an ki taimaka masa, to dan me ka tashi ka je ka nema, ai shi wancan din da kake so ya taimaka maka nema yayi, Allah bai wajabta masa ya baka ba, abinda aka wajabta masa ya baka shine zakka, in yana da dukiyar da ta kai zakka ta kai misabi ya dauka ya fitar, wannan kuma ko godiya ba shi baka yi masa ba dan ya baka, domin haƙin Allah ne fitar, amma ka ce ka dora wa al'umma wahala ta haka a kansu kai ta surutu wai kai an ki kula ka kai wa dai ne ku an barku kuna cikin wannan, babu wanda ya baka damar kai wannan abu, kaje ka nemi aiki ka roki Allah madauki kuma ya taimake ka sai kaga kai mutunci kuma Allah madauki ya buda maka ka samu yanzu duniya nan Allah wa ku gani ya zama ya dauki cewa bara ita ce sana'a ce a gunsa in ban da mu bara je gidan mai je ina ne yara su duba wahalar da yara yanzu almajalis ke sha suna san kusa da irin wannan wahalar ko da ake faɗa wasu sun sha to amma kuma matsalar su ba karatun ba ake tsawa a basu ba sai yawo gari sai haka mata don Allah mu gyara wannan halin na al'ummar mu wannan shine babban abin da ya kamata mu mai da hankali a kansa ba wasu abubuwan da za mu zo mai ta rikici a kansu wani abu ma ba muna tare da dalili ba Allah ya kyauta yace ya qulu al-imam al-bukhari an-nafsi al-imam al-bukhari yana bada labari akan kansa yana cewa kharajtu ila adam ibn abi iyas na fita zuwa wurin adam ibn abi iyas adam ibn abi iyas malamin bukhari ne in kana karanta bukhari zaka ji ne sai haddathani adam to shi yake nufi adam ibn abi iyas yace na fita zuwa gari shi fi asqalat garin Askalan garin Askalan a Palestine yake har yanzu yana nan shi Yahuda suke ce mai Ashkelon yana nan a rubuce har yanzu a Larabci Askalan garin Palestine wa ne inda Yahuda sun kwace shi yana cikin abin nan area inda Isra'ila ta rike ta kwace yanzu a gun Laraba fatakhallafat anni nafaqati sai abinci na ya makara bai iso ba ma'ana na aika sako a kawo min wani guzuri sai ya makara bai zo ba shine takhallafat anni nafaqati hatta ja'altu atanawalu hashishal ard har sai da na zama cewa ina cin ciyawar kasa ciyawa ya yagi ciyawa ya ci dan kar ya mutu wai a cikin ku ko kadan ne na sani a cikin ku suka san lokacin da ake cin tafasa ko wasu ba sani ba ko cin tafasa an kai an yi lokacin da za a ji tafasa ɗinnan babban abu ne ma wanda ya samu yana ci to kun ga wannan irin ka tuno irin wannan rayuwar ga wanda ya san wannan yanayin ka ga za a ce a yagi tafasa a barar da kata a sa wani abu haka za a sa a baki wani hatsin ruwan babu duk wannan yunwa fa an yi a baya yanzu ana cikin alheri da yawa gwargwadon hali in ka ce za ka yi muƙarana da abin da ya wuce a baya yawa kisa wanda ya fi san baya ko da kaɗan ce za ka ga yana da godiyar Allah fiye da wanda bai san bayan ba da haka mutum ya riƙa kwatantawa da tarihin baya da na yanzu ya ga halin da yake ciki alal aqalla ya gode ma Allah kuma ya nemi abin da Allah zai yarda da shi yawa Allah ya kyauta mana yace fatakhallafat anni nafaqati hatta ja'altu atanawalu hashishal ardi wa la ukhbiru bidhalika ahadan yace kuma ba na ba kowa labari duba ku ba zai ba kowa labari ba ba ilimi bane daga ya shiga halin sai kai na abin nan ai wato wata ran ma da akai kaza to wannan kila ka bayar wata ran din lokacin da abin ya riga ya wuce kamar yadda shi ya bamu rubutawa ya go muka samu a tarihin sa yawa domin mu dau darasi amma a lokacin da a lokacin ne yake cikin halin yunwa yanzu ba da labari kaga za a fahimci cewa me yana roƙo ne a bashi wani abu to bai yi wannan ba dan ya tsare mutuncinsa falan ma kana al-yawmu thalith yayin da na kwana uku a haka atani atin kwana uku ana cin ciyawa fa bukhari mai hadisi yace atani atin lam a'rifhu sai wani mutumi yazo da ni dai ban san shi ba fana walani surrata dananis sai mi komo wani dunkulin abin nan kaman jaka guda haka ta dananir dinari a ciki wa qala anfiq ala nafsika yace ingo ci da kanka yace bai san mutumin ba wa abu hatim yahki lana ma qasahu fi talab al-ilm min ash-shiddati abu hatim ibn hibban al-busti dai daga cikin malaman hadisi ne shi ma yana da wani littafi rawdatu al-uqala yana cikin manya-manyan littafai masu muhimmancin mutum ya karanta shi ana koyar da shi ina tunawa ga jami'ar Madina ga yan secondary wajen babin adabi akwai koyar da larabci mai kyau kuma sannan akwai koyar da halaye masu kyau musamman a babin wata magana da ke tunawa yana faɗa dangane da magana yana cewa mutum ya rage yawan surutu komai ya ji kawai ya bada labari yace daga cikin hikimomin da suka yi ko kuma Allah madauki ya sa maka kunne guda biyu
baki guda daya, kunne nawa ne muke da shi, kunne biyu ko baki kuma guda daya. Yace dalilin haka ko hikimar haka shine ka samu damar jin abubuwa da yawa amma kuma kar ka faɗi da yawa, ko ba haka bane, ka ji ta nan ka ji ta nan amma wajen faɗa sai ya zama kaɗan zaka faɗa, ita hikimar kenan. Don haka kar ka cika magana ka cika surutu a ce komai ya shigo ta nan da wanda ya shigo ta nan sai ka faɗe su, in wani ya shigo ta nan wani ya shigo ta nan sai ka faɗi iya wanda ya shigo ta nan, ai kaga ka rage. To shine abin da yake nufi, kar ka cika yawan magana, domin me ran tashin alƙiyama Allah madaukaki zai tambaye ka duk abin da ka faɗa din nan daidai ka faɗa ba daidai ka faɗa ba sai an maka hisabi a kansa. Haka ya kamata mutum ya rage surutu. Yana cikin abin da ya faɗa na wannan dan kankani ne wannan a cikin hikimomin da wannan bawan Allah ya tara a cikin littafin Sarawdatul Uqala, da za ka same shi ka karanta. Yace ya kulu fi sanati 14 ay wa 200 shekara ta 214 a baqitu, yace na zauna wata rana 8 ashhurin bil basrati, wata na 8 a garin Basra. Basra a wani gari a wata kasa take yanzu? Iran ko Iraki? Iraki ko? Yawwa, a kudancin Iraki, wajen border Iran. Yace na zauna a nan, wa kana fi nafsi an uqima sanatan, na yi niyyar da abinda ke raina shine in zauna shekara guda. Fanqata'at nafaqati, sai guzirina ya kare. Faja'altu abi'u thiyabi, sai na fara saida kayana, tufafin jikina sai in cire in kai in sayar saboda in zauna in samu abinda zan ci. Hatta nafadat, har sai da kayan na wasu kansu suka kare. Wa biqitu bila nafaqa, har na zauna dai babu wani guzuri kuma. Wa madaitu atufu ma'a sadiqin li, na dora na ci gaba shine madaitu, nazarci atufu ina zagayawa ma'a sadiqi ni da wani abu sadiqi ma'a sadiqin li tare da wani aboki nawa. Ila al-mashyakhati, zuwa gun malamai, mashyakha zuwa gun mazaunai da malamai suke zama su bada ilimi. Yawa asma'u ila, ina sauraro in saurari abinda suke faɗa. Ila al-masa'i, har zuwa wuni, ma'ana har dare. Fansarafa rafiqi, abokina sai ya tafi. Wa raja'tu ila baiti, sai na dawo gidana, masauki na kenan. Faja'altu ashrabu al-ma'a min al-ju'i, na rika shan ruwa, ruwa in sha ruwa in sha ruwa saboda yunwa, yunwa ce kawai amma ba komai da zan ci sai in sha ruwa. Thumma asbahtu, sai na waye gari a haka. Faghada alayya rafiqi, sai abokin nan nawa ya zo min da safe. Faja'altu atufu ma'ahu, na ci gaba muna tafiya tare da shi. Fi sama'il hadith, muna sauraron hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan yunwar ba. Kai nan kai ne kai kwana ɗaya baka ci ba, ce a je makaranta. Yau da Allah wace makaranta mutum bai ci komai ba, ko ba haka mun haka muke yi ko? Yawwa, mutum yana yunwa, shi yasa wani lokaci ka ga mutum ana nasiha ana cewa neman ilimin nan zai yiwu duk talauci, sai mutum sai wani ya ce a wani na taɓa jin sa yana faɗa cewa malam dan bai daɗe da dawowa ba ne, bai san wahalar da ake sha a Najeriya ba, shi yasa yake ta wa'azi aje a yi ta karatu a yi ta karatun da Najeriya fa wahala ake sha. To yanzu in kana shan wahala kuma sai ka kara wa kanka wahala ta zuci, in kana shan wahala sai ka kara neman yadda zaka sauƙaƙa wahala. In ka shigaltar da kanka da wani abu na karatun, yana sauƙaƙe maka tunanin damuwar abin da ya dame ka. Kuma muku ga wahalar da ake sha mafi yawa fa ba kowa ne yake rasa abin da zai cin ba, akwai waɗanda suke buƙatar haƙiƙatan ku taimaka musu, amma ku mafi yawa samari kuna da abin da ma yafi wannan. Yanzu wa yake binciken ya gano gidajen mata da mazajensu suka mutu suka bar su? Kun san abin da suke ciki, ba su da yaro saurayin da yake aiki da zai ɗauko wani abu ma ya kawo musu. To waɗannan su ya kamata ku riƙa taimakawa don Allah. Abin da kuka samu da ya wuce na wanda kuka samu, ko da na wuninku ne, a riƙa samu don Allah. Ana aikawa gidajen irin waɗannan, wato waɗanda aka mutu aka bar su da ƴaƴa ɗin nan. Wannan shine haƙƙin al'umma fa da ya kamata a ce ana kula da shi. Yawwa, to irin waɗannan su ne za su iya faɗin wancan. Mata musamman, ga yara an bar musu, yaran nan ba su kai girman da za su yi aiki ba. Kuma barin waɗannan abubuwan su yi yawa a cikin al'umma shi ke haifar da a samu matsalolin da za ga yaro ɗan ƙanƙani
shekara biyar har yana da dabarar da in wani ya zauna a wani wuri ya bar abinsa ya manta bai kula ba, kaga yaro ya dauka ya tafi da shi gida. Shikenan sai a hankali hankali yaro sai ya zama me, sai fara sata. Saboda me an bar irin waɗannan ba a taimaka musu ba? A wasu wuraren kungiya ake yi ta kula da marayu ko ta kula da matan da aka bari, su ake cewa armala ko yawwa, matan da aka bari mijinta ya mutu ya bar mata yaya. Ai wata kungiya ko wani kwamiti, kamar da ake kwamitin masallaci, a ce wannan kwamitin na zagayawa ne abinci ko irin wannan gidajen da yake akwai irin waɗannan, alal aƙalla ko sau ɗaya ko kai musu wani abu a wata, ko dubu ɗaya ne aka ce wani ya ce ya kai ya bayar a kai, addu'ar da za su yi maka baka san inda abin da zai same ka na alheri ba a kanta. Dan Allah waɗannan abubuwan a riƙa kula da su. Mutum kada ya zama cewa ya ishu li nafsihi, ma'ana rayuwarsa kawai ta hasashe ta kansa, kullum kansa ya sani. A riƙa taimakawa, abin da ke taimakawa Allah maɗauki kuma ya taimaka mana kaga an samu zaman lafiya, an samu rahama a al'umma kenan. Tuna waɗanda ba su da shi ɗin nan, a riƙa tunawa da su. Allah maɗauki ya taimake mu. Don haka abin namu bai kai yadda mutum zai ce ba zai iya karatu ba, shi ne dai abin da ya sa na fita na koma wancan gefe. أسيتي فجعلت أشرب الماء من الجوء ثم أصبحت فغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماء الحديث على جوء شديد بسوى النيم ومسألني مكت فيها من يمو حديث من ذن الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت جائعا حكا أكي حديث لن أكك آلي شبا سامو أبن شبا نكما كام هنيا نتفي شكين والنيم فلما كان من الغد da gari ya sake wayewa gada alayya, sai wannan abokin nawa ya zo faƙala murra bina ilal mashayikhi, tashi mu tafi mun gun mashayikh, zai mu tafi gun sauraron hadisi. Qultu ana da'ifu, yace wallahi jikina ba zai iya motsawa ba, ba zai iya motsawa ba, nayi rauni sosai, la yumkinu, ni yau ba zan iya ba. Saboda me? Saboda yunwa. Qala, sai yace ma da'afaka, menene ya raunana ka? Qultu la aktumuka, yace wallahi bazan boye maka ba, bazan yi maka shuru in boye ba, la aktumuka amri, bazan boye maka lamari na ba, qad mada yawmani, yanzu yau kwana biyu kenan ya shude, ma ta'imtu fihima shay'an, ban dandana komai a bakin nan nawa na ci shi ba yau, don haka jikin yayi raunin da bazan iya. Kun ga a ranar farko ya bi shi ya fita, ko bai ce masa da yunwar ba, bai ce masa kai yofa ko karya ban ba, da kuma ya zo washe gari bai ce masa jiya fa ban karya ba, da rana ma ban samu abinci ba, da dare ma ban samu abinci ba, yi masa shuru. Washe gari ma haka bai gaya masa ba, sai bayan an yi kwana biyu a na uku shi ne ya gaya masa wannan, saboda shi ma ya gaya masa ne saboda ba zai iya tashi ya tafi ba, jikin ya yi raunin da ba zai iya jure tafiyar ba, ma a je gun malaman ballantana a riƙe abin da za a riƙe na ilimi. La ilaha illallah. فقال قد بقي معي دينار, sai shi wancan abokin nasa yace aini akwai dinari ɗaya da ya rage min, fanisfuhu laka, to ga rabin sa zan baka. Kuma kun ji shi ma yau taimakon juna, abinda yake da shi din ya tsaga biyu ya shiga shi. Wa naj'alu nisfa al-akhar, musa ɗaya rabin shi kuma, fil kira'i, musa shi wajen haya. فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار, sai na karbi wannan rabin dinari din, ma'ana musashi a wani abu da kila wani abu zai zo mana, su danyi kasuwanci da wancan rabin wannan, kuma su je su ci abinci. Ku duba ku ga yadda mutanen suke da himmar taimakon junan su tare kuma da wato wannan wahala, wannan wahalar ma'ana bata hana su ne su je su nemi ilimi ba. Don haka in aka ce maka gaje ka nemi ilimi, karka ce wai a'a ana wahala ana wahala, wahalar da na baya suka sha tafi wahalar da muke ciki. Kaga yanzu ko labari aka baka wani lokacin, in aka ce maka ga wani mutum ya zauna ba shi da suturar da zai suturta jikinsa ma, sai ka ce masa a mahaukaci, ko ba ka za ka ce ba? Kila ka ce in ba mahaukaci ba zai zauna har yanzu ba shi da komai. To amma kai Allah maɗauki ya maka rahama, ga sutura, ga menene, ga gidan da za ka zauna ba haya ba, ga wani ma ga mota, ga menene, ga aiki, albashi ya shigo, duk da ƙwangin da kake ma baka aikin yadda ya kamata, amma ga shi kana samun wannan irin abu. To amma duk da haka ware wani abu daga cikin abin nan, ka sai littafin da za ka karanta addini, fardu aini kawai ka sani da za ka yi bauta wa Allah, abin ya gagara. Wani sama da shekara 20 da wani abu zai ji karatu haka amma himmar ya tashi ya karatu babu, to Allah madauki kyauta mana, Allah subhanahu wataala ya gyara mana zukata ya kuma daidaita mana lamuranmu. Saboda yar larurar tafiya da zan yi, ina so mu tsaya a nan insha Allah sati na gaba bi idnillahi ta'ala sai mu dora tafiya ba ta wai nesa ba, insha Allah gobe da sun gobe nan Allah madauki ya taimake mu. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.